الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر تقص رمضان هجرة تلوذة تريد الله بأن شدة يداتي دا تقص رمضان شخرة تلوذة شرين دبيار من أجل تفسير سورة فصلت لم سيكون ما بايك أن تقع تترى إن شاء الله أنا خرجني على ركدة شيء قبل بياني أتو بياني نبي وكان فرقان هذه الدنيا الله مدوك كي يكتم بيان يكتم معنى محمد كتم بيان متعنى مكة
قل إنكم لتكبرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين
قل إنكم لتكفرون الله يكتم مع النبي صلى الله عليه وسلم كتم بيان yanzu ku har kuna iya kafurce ma wanda karfinsa da mulkinsa da ikonsa ya kai ga allazi khalaqa al-ardha ya halicci duniyar nan fi yawmin akwana biyu ne fa wato yana da kyau ka dubi girman Allah ka san waye kake saba ma musamman mutanen Makka ba su ma san waye Allah da annabi yake kira su zuwa gare shi ba shine Allah ya ce ku ga ya musu ga girman Allah ga ikon Allah sai tunani yanzu kuna iya kafurce mu wanda ya halicci ƙasa allazi khalaqa al-ardha fi yawmayn ayni biyu a kwana biyu ya halicci duniya ƙasa da muke kai wa taj'aluna lahu andadan kuke sanya masa misalai domin kalmar ta الأنداد جنب ند والند الإدل والمسر والند الإدل والمسر وهذا يجب أن يفسر الإمام الطبري إذا يفسر آية 20 من سورة البقرة ما يجب أن يفسر الأنداد الأنداد جنب ند الند شيني الإدل هو المسر أديني كوانا أبدا وانا أبشي يجب أن يفسر الند ko a misin ta wani abu da wani abu shine ake nufi da annabi yanzu akwai abin da za a iya misali shi da Allah wato Allah yana jan hankalin mutanen Makka su ma dubi girman Allah babu abin da ma ba ake iya misali da shi ba babu shi ta karfinsa ta ikonsa ta kudurarsa babu abin da za ka iya kwatanta da shi shi yasa Allah ya ce wa taj'aluna lahu andada yanzu kana gani akwai abin da zai iya halittar ƙasan da muke kai a kwana biyu kwana biyu ba shekara biyu ba ba watanni biyu ba kwana biyu Allah ya halicci duniya da muke kai shi ne sai Allah ya ce in ku san Allah bane zalika wannan rabbul alamin shine mahaliccin ta kai wannan shine mai renon talikai wanda ake kiran kota masa ba wani gunki ba ba wata sassaka ba ba wani aljani ba wanda fa ake kiran ku mai karfi ne mai iko ne ku sai Allah ya ce
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين
Allah madaukaki ya ci gaba da magana kaje aka ce waja'ala fiha da kaji ka sani wannan alafi ne ai magana ta guda ce Allah yake yi atakfuruna yanzu za ku kafurce ma billahi khalaqa al-ardha fi yawmayn kaga akan nan ne ake ta adabi wanda ya halicci duniya a kwana biyu yanzu za ku kafurce ma wanda ya saka rawasiya ya saka ya kakkafa duwatsu don idan aka ce rawasiya sifa ce ta mausuta abinda ake ce ma al-mausufu mahzufin asali kalmar ba ta wuce ba amma kaddara abinda Allah yake cewa waja'ala fiha jibalan rawasiya Allah ya saka duwatsu kafaffu sannan kuma da Allah ya faɗi wannan sai ya ce min fawqiha ta sama kullu wannan kalmar da Allah ya faɗa ta sama kuru kaga a can cikin ƙasa ƙarƙashin ƙasa babu waɗannan duwatsu amma a saman ƙasan sai aka sa manyan duwatsu da suka ririke sama to wannan shi yake nuna cewa dan akwai malamai da suke ko idan ma kana neman dalili da yake nuna maka cewa duniyar da muke kai tana juyawa ita kanta to wannan ayar tana cikin dalilai domin ai abin da yasa Allah ya ce min fawqiha ne don kasancewar ya ce ya kafa duwatsu ta sama me yasa ya ce ta sama dan kai tunani ba ta kasa ba bai sa duwatsun ta kasa ba sai yasa duwatsun ta saman doron kasa ya karkafa waɗannan duwatsu to yi ka dubi tafsirin Ibn Usayyib surat Fussilat aya 70 ya kawo muhawara da malamai suka yi game da wannan aya wanda malamai suna da yawa suna tabbatar da wannan magana ta Allah a matsayin dalili ala annal arda tadur ita kanta duniyar da muke kai tana juyawa da kanta wannan hujja ce me yasa saboda ai li anna Allah alqafi har rawasiya idan aka ce maka abu na juyawa idan ba dan duwatsun da Allah ya kakkafa a saman ka ba la tartaku fa tattaribu bin nas wallahi za ka ringa kadawa mutane suna gani wato yanda ka san kamar wato Allah tabaraka wataala da ya halicci duniya ya kaddara tana juyawa da kanta to sai samar da abin da juyawan nata ba zai hana dan adam ji dadin rayuwa a doranta ba saboda ka ba kamar san mai tana motsi ba me yasa baka sani ba saboda waɗannan duwatsu muka muka da Allah ya kakkafa so da ka ko tana juyawa suna rike da ita kai kuma kana nan kana walwala baka san abin da ake ba amma in ba dan waɗannan duwatsu da Allah ya kafa ba wallahi in ta juya zaka watsar da mutane to sai ya zama wannan hikima ce guda ba ma hikima dai ba don malamai da suke magana game da wannan kalmar ta Allah min fawqiha ja'ala fiha rawasiya min fawqiha fa'idojin suna da yawa fa'idojin da suke tattare da duwatsu da Allah ya kakkafa ma duniyar nan wallahi fa'idojin suna da yawa don wasu ma a cikin alqur'ani Allah ya kirga su ya kirga mana yanzu in ba da waɗannan duwatsun ba har gane hanyar garin ku ma sai ta ma wahala to amma duwatsun nan sun sauwaƙe fahimtar yanayin ƙasa da garuruwa ta dalilin waɗannan duwatsun na haka yasa in muke shiga sahara nan da nan yake bacewa don bai iya gane ko ina haka nan idan mutum yana ceku saboda babu irin waɗannan duwatsun to nan da nan mutum sai ya bace sai dai amfani da taurarin sararin samaniya to akwai fa'idoji masu dimbin yawa saboda ka Allah mai ilimi duk abin da Allah ya akwai ilimi akwai hikima Allah ya ce wa baraka fiha kuma ya zuba albarka a doron kasa din mecece albarkan da Allah ya zuba barakatul ard min az-zuru'i wal ashjari wal anhar shuke shuke ire ire daban daban itatuwa ire ire itatuwa daban daban rafuka wanda ni'imar da take doron kasa banda Allah babu wanda ya san yawanta sannan kuma Allah da hikimarsa sai ya zamanto albarkan da ya sa mu duniya sai ya aje shi a wuri guda sai ya rarraba shi saboda haka zaka samu ana samu shinkafa za ta yi kyau a wannan garin a wani garin kuma in ka shuka mutuwa ba za ta yi Allah bai yarda a gurin ba me yasa hikima ce saboda mutanen can garin da suke shinkafa idan sun yi noma za su dauka su kai ma wasu waɗanda ba a samun shinkafa a gurinsu waɗanda suke noma dawa masara su kuma su dauka su kai haka nan tsakanin ƙasashe za ka ga yanda Allah ya bambanta albarkan saboda albarkan ta mamaye duniya wannan hikima ce ta Allah sai ya ce wa qaddara fiha aqwataha Allah ya kaddara abincin da ake ci a doron ƙasa kaga ba wai na dan adam kadai ba duk wata halittar da take duniya daga kwari zuwa ga tsuntsaye da dabbobi duk abin da ka sani da wanda baka ma sani ba Allah shi sai ya kaddara mar abincinsa saboda haka babu wata halitta mai rai wanda za a ce maka wallahi ta kwana babu abinci idan ma ta kwana babu abinci ko Allah ya daidaita kiranta da za ta dace da haka misali akwai halittun da sau ɗaya suke cin abinci a shekara hatta maciji akwai wanda in ya yi hadiya to bai ko damuwa nan da wata shida ko bai samu abinci ba damuwa ba ne haka nan kamar kada da wasu dabbobi wani za ka ga ya shekar cur ba a ba shi abincin ba ko bai mutu ba so Allah ya kaddara abincin na doron ƙasa babu ƙwaro ɗaya babu tsuntsu babu halitta wanda bai samu rabon Allah abinda zai ba ka mamaki wato Allah yana daɗa tambaya ne yana cewa yanzu wannan ne za ku kafirce ma sai ce kuma duk wannan abin da ya yin fi arba'ati ayamin cikin kwana hudu ne kawai da farkon halitta na duniya doron ƙasa zuwa ga rarraba arzikin da aka yi mata kwana hudu ne fa takunul ardu khuliqat wa qutira fiha al-aqwatu fi arba'ati ayamin sai Allah ya ce tawa'al lisailin wannan lissafin madaidaici ne ga masu tambaya za ka ce ko wani ne tambaya na bisa annabi sai Allah ya saukar da bayanin farkon halittar duniya babu wanda ya tambayi manzon Allah amma nan ma mu'jiza ce an khalqul ardi falam yakun fi wa to abinda Allah yake cewa in ma za a samu mai tambaya me ya daɗewar halittar doron ƙasa Allah ya ce amsar ka kar ta wuce kwana hudu daga farko zuwa ga gama rabon arziki na duniyar nan kwana hudu ne shi yasa ya ce sawa'an lisailina wato Allah bai yi shi a kwana uku ba kuma bai yi shi a kwana biyu ba bal fil ayyamil arba'a istiwa'an la tazidu wa la tanqus kaga kenan adadin babu ƙari babu rai to tunda Allah ya faɗi wannan maganar ta ƙari kwana hudun nan babu ko shakka shine tsawon halittar duniya da muke kai Ibn Usaymin yake cewa ai da Allah ya ce sawa'an lisa'ilin masu tambaya ba lallai bane sai kai tambaya da bakinka saboda ita tambaya ana yin ta ne ta hanyoyi guda biyu bilisanil hali aw bilisanil maqali akwai wanda zai tambaya da harshe akwai wanda zai tambaya a zuciyarsa kullu sai ta in ka lura al insanu mutashawwifun ila ilmi al mas'ala dan adam gaba daya duk inda aka samu mutum yana son ya san wai meye farkon halittar doron kasa akwai wanda ba shi da sha'awar wannan don haka duk mutane suna so duna an yanzu ga bilisani ko da yake mutum ba zai fito ya ce a gaya min labarin yanda Allah ya yi duniya ba amma ba za ka taba samun dan adam da bai da wannan tunanin a ransa ba dan adam in dai mai hankali ne yana so ya san wai shin yaya aka yi halittar duniya din nan to Allah ya san wannan tambaya tana cikin zukatanmu gaba daya sai ke to sawa'al lisa'ilin wannan shine madaidaici kwanaki ga masu tambaya a zukatansu amma su bayyana da harsunansu ba. Saboda ka kana da tambaya, kana da tambaya kwana nawa Allah ya dauka kafin ya halitta duniya, sai Allah ya ce to doron kasa dai ita doron kasa fi arba'ati ayyam, kwana hudu ne. Wancan aya ta farko kaga ta gaya maka dan san Allah ya kawo ta biyu, ya yi bayanin ya sanya albarka a doron kasa, ya rarraba arziki ga halittunsa akan doron kasa ta timmati arba'ati ayyam, yani fi ta timmati arba'ati ayyam cikin kwana hudu. Idan aka ce ta timmati al-arba'a hasila bi yawmayn faqat, idan ba ka fahimci ayan nan da kyau ba, sai ka dauka kamar an samu kwana shida ne. In ka dubi ayan da kyau inda Allah ya kawo bayani da farko, Allah madaukaki ya ce a inna kullu takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn, a aya ta biyu fa waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qadara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin, kwana nawa sai kwana shida ne, a ba kwana shida ba, kwana biyu ne. Saboda haka in ka hada da biyun farko sun zama ta cimma su arba'ati ayyam, shi sa Allah ya ce fi arba'ati ayyamin. Dalilin da yasa ya ce sawa'al lisa'ilina, yana nufin ciko ne ga wancan na farkon. To bayan Allah ya faɗi wannan me yace a gaba?
Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi itiya ta'an wa karaha إِذِي أَطَعْنَا وَكَرَّهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ.
ثم استوى إلى السماء, ثم استوى إلى السماء سي الله ينفي سماء, وأن كلمة استوى kalma ce da ta zo da ma'anoni daban-daban a cikin Al-Qur'ani, kuma dole sai ka san bambancin kowace ma'ana. Wannan yana da muhimmanci domin da yawa abinda ya kawo matsala ta fahimtar Ar-Rahmanu 'alal Arshi tawa kenan. Saboda daukan cewar kalma ta al-istiwa a cikin Al-Qur'ani gaba ɗaya ma'anar ta ɗaya ne. Saboda haka in ka ga sun mastawa ila sama, sai ka ce sai Allah ya daidaita ga sama, kuskure ne. Sai Allah ya yi nufin sama, ya sai da ya fara halittan doron ƙasa, sannan ya yi nufin sama. Akwai bayanin da ya zo a littafin Al-Hujjat fi Bayanil Mahajja, littafin Imam Isma'il ibn Muhammad Al-Asfahani, yana mujallad na biyu shafi na 257, ya kawo bayani game da al-istiwa, amma ya zo a mujallad na biyu, saboda haka ya sa magana tana kusan ƙarshen littafin. يتي الاستواء في كلام العرب تأتي لمعان أربع. كلمة الاستواء قبل العربي العربة سنة أفاني ديتا دمعانا قد وقد بعد إبا الاستواء تأتي لمعان أربع, أربع معان كلمة كلمة الاستواء تنظر دمعانا كشي قد يتي ندايا العربة سكن شيء استواء istawa shay'u idza kana mu'awwajan, idan abu yana karkace sai a miƙar da shi, idan aka miƙar da shi sai a ce istawa. So kaga an samu ma'ana ta farko miƙarwa, fa sahaba iwajibu, saboda haka idan aka miƙar da abu kaga karkatan ya kau, saboda haka sai a ce sawaituhu. Kaga ai daga istiwa ne, sawaituhu ya'ani qawwamtuhu fastaqama, kaga nayi kokarin miƙar da abin da yake lankwashe kuma sai ya daidaita. Saboda haka da Larabci kalma ta istawa tana ɗauka ma'anar miƙarwa. To kaga inda za ka ɗauki wannan fasara a nan ba ta dace ba. Sun mastawa ila sama, ya ce Allah ya miƙar da sama, bai dace ba. Sai mu je fasara ta biyu, sukan ɗauki ma'anan istawa a matsayin daidaita, shine abu ɗaya ya zama daidai da abu ɗaya. Wannan ma misalinsa ya zo a cikin Al-Qur'ani a suratul Hashr aya 20, da Allah yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati, yan wuta ba su daidaita da yan aljanna ba. Kaga daidaita kina, yan wuta ba su daidaita da yan aljanna ba, sai Allah ya ce ashabul jannatu hum faizun, Allah ka samu ne. Yan aljanna su ne masu babbar rabo, wato la yatasawa hasani alfariqani, la yatasawa shine ma'anar la yatawi ashabul janna, ashabul nari wa ashabul janna. Wannan shi ma ka ga bai dace ba, idan ana maganar misalin istiwa'i na Allah tabaraka wata'ala ba za a yi amfani da wannan ba, saboda yanzu inda za ka ɗauki wannan fassara ta biyu daidaita, wanda shine inda illar ta zo musamman ga kalma ta ar-rahmanu alal arshi tafawa, sai ka ce Allah mai rahama ya daidaita a saman al'arshi, mai kake nufi da Allah da al'arshi girman su daya? Zahiri haka Balarabe yake dauka. Shi yasa Allah yake la yasawi ashabul nari wa ashabul janna, saboda madaidaita. Sai Allah yake a ba madaidaita bane, ashabul jannati humul faizun. Kaga ashe al istiwa'u mai daukan ma'anar al mumasala wal mutashabih baya taba dacewa da Allah akan al arshi. Don haka ba a cewa mai rahama ya daidaita a saman al'arshi, ko da yake mun dade muna fada, amma kuskure ne babu shakka. A tsari na larabci wannan ba daidai ba ne, ba a daidaita Allah da al'arshi. Sai al-Imamu Isma'il ya ce to na uku, Balarabe in ya ce al-istiwa'u yana ma'anarta nufi, kana nufi, wato bi ma'anar qasdu, nufi yana daukan ma'anar al-istiwa, kuma ana amfani da shi ne idan ila ya zo gaban al-istiwa, ba ala ba. Idan ala ta zo gaban al-istiwa ma'anar na canzawa, amma idan ila ta zo gaban al-istiwa to babu shakka ma'ananta al-qasdu. Sai ya ce to wannan shi zuwa suratu Fussilat ayata 11, bayan Allah ya halicci kasa ya ce thumma stawa ila samai, me yake nufi thumma qasada ila samai? Sai Allah ya yi nufin halittan sama. Kaga al-qasdu shi ake nufi da al-istiwa a wannan aya. Wannan ta bayanin al-Imam al-Asfahani ya ce kaga kenan shi ya dace da nan, amma idan aka kawo ala to ba zai taba zuwa kuma da ma'anan al-qasdu ba, ba zai zo da ma'anan al-qasdu ba. Misali yanda ya zo a nan, kaga an kawo harafi ne na ila, thumma stawa ila samai, amma idan Allah yana maganan wancan al-istiwa din sai ya ce alal arshi, kaga ala ne ya zo ba ila ba ne. Saboda haka ba a cewa istawa alaihi yake bi ma'ana qasada, da larabci ba zai yi ba, a ce istawa alaihi, ba dauki ma'anan al-qasdu ba, sai dai idan ya zama istawa ilaihi to sai dauki ma'anan al-qasdu. Abin da ya bambanta kai wannan harafi. Don haka yace duk mutumin da faman khalafa mawdu'al lugha, duk wanda ya saba ma tsari na larabci, faqad khalafa tariq al-arab, idan mutum ya saba ma wannan tsari, yace to ya saba ma tsarin larabawa. Sai yace kuma karka manta shi al-Qur'ani ba da harshen Hausa aka saukar da shi ba, al-Qur'anu arabiyyun, haka Allah ya dinga faɗa al-Qur'ani balarabe ne. To tunda Allah ya tabbatar al-Qur'ani balarabe ne, sai ka koma ga Larabawa ya suke amfani da kalmar al-istiwa. Walau kana al-istiwa'u ala al-arshi bi ma'anal istiwa'i ila al-arshi, da a ce ana iya amfani da ala al-arshi da ila al-arshi ma'anar ta zama daya, da Allah ba zai ce ar-rahmanu ala al-arshi ba, da sai ya ce ar-rahmanu ila al-arshi istawa. Don haka yasa wannan ita ce ma'ana ta uku, idan aka kawo kalmar al-istiwa'u ila ya zo gabanta, to wannan yana daukan ma'anan al-qasdu, manufa ce nufi. Kaga abinda Allah yake cewa bayan ya halicci kasa sai ya yi nufin sama. To sai kalma ta hudu, ma'ana ta hudu na kalmar al-istiwa tana zuwa da ma'anan tabbata, tabbata wanda babu motsi, tabbata al-istiwa'u wanda ya zo da ma'anan al-ulu, ɗaukaka. To ahlus sunna gaba ɗaya suna cewa idan ka dubi suratul mu'minun aya ta 28, lokacin da Allah yake magana da annabi Nuhu alaihi salam kafin a yi ruwan tufana, Allah ya ce masa fa idhastawaita anta wa man ma'aka alal fulki, idan ka tabbata ta kai da waɗanda kuke tare da kai kun tabbata kuna kan jirgi fa kun sai ku yi wannan addu'a alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin abinda Allah ya koya ma annabi Nuhu kenan kaga an samu ma'ana ta hudu abinda Allah ya ce idastawaita anta wa man ma'aka bayan an kawo istawaita sai ne ala kaga ala ne biyo baya to ashe maganar ta zo a wannan aya ita ce ta dace da duk inda Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi istawa domin wannan shine wanda balarabe ya fahimta abinda Allah ya ce fa idastawaita anta idan ka tabbata kaga anan ba idan ka daidaita da jirgin ruwa ba ai girma annabi Nuhu zai zama daya da jirgin ruwa ba abinda Allah yake cewa idan ka tabbata kaga kenan ba wai daga hawanka jirgi sai ku yi muku Allah godiya ba Allah yake a'a ku hau jirgin idan kun tabbata an samu nutsuwa kenan wannan shi ake cewa al-istiqrar an tabbata akan jirgin babu motsi ba a fargaban jirgin zai nutse to gaba ɗaya sai ayi ma Allah godiya alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin saboda a daidai wannan lokaci ne mu take da hankali ba wai ana cewa idan ka hau abin hawa kar ka yi addu'a ba amma lokacin da ka samu nutsuwa akan abin hawan shine hankalin yake jikinka ai amma misali da ka hau mota ashe baka sani ba dama ba a daure kafa ɗaya ba kana hawa sai tayan ka goce ai ba za ma ka yi bismillah ba kamar san cewa ba ka yi bismillah ba hawanka bare kai ma Allah godiya nan da kake rugawa ka sako to Allah ya ce ka bari ka samu nutsuwa saboda haka yaushe ne ake addu'a akan abin hawa sai ka hau ka zauna ka tabbatar dabban ka daidaitu sannan kai ma Allah godiya kuma duk inda ka samu hadisin manzon Allah duk inda ka ga an ce annabi yana addu'a akan abin hawa ba wai da ya zagura ya hau bane sai ka samu bayanin tabbatan nan to shine in ka nemi ma'anan al-istiwa wa nan ma'anansa al-istiqrar bayan ya kawo wannan sai ya ce to laysa lil-istiwa fi kalam al-arab ma'nan illa ma zakarna yace in dai wannan kalma ce ta al-istiwa a larabci duk inda balarabe ke a duniya ba ta wuce ma'ana guda hudu din nan kuma in ka lura mafi yawan su misalin su ya zo a cikin al-qur'ani ba yanda za a yi ka dauki wannan kalma wannan al-istiwa da ya zo a wannan ayar ka dauka kai fassara ta da wancan al-istiwa dole sai ka waiwayi yanda larabawa suke tsayarin magana su kuma babu shakka haka ne zaka ga wannan ta bayanin ibnu usaymi shi ma yayi magana akai yana majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallal shafi na 312 yace ahlu sunna fi tafsiri haka ulani wannan ayat da muka karanta ta suratul fusil tana da fassara biyu ne wajen malaman sunna ahlu sunna gaba daya fassara biyu suke mata kaga da Allah yace thumma stawa ila samai thumma stawa ila samai fassara na daya ala alaihinna sai Allah ya daukaka a saman sammai bi ma'ana irtafa sai Allah ya daukaka a saman sammai da ya daukaka a saman sammai sai ya shirya al'amuran su gaba daya fa tadabbarahunna bi qudratihi wa khalaqahunna sab'a samawati ya shirya su suka zama sammai guda bakwai to wannan ita ce fassaran da shi Ibn Jarir ya fi zaba in ka duba tafsirin Jami'ul Bayan Ibn Jarir shi yana ganin da aka ce sun mastawa ila samai ma'anar maganar ita ce sai Allah ya daukaka a bisa sammai Allah ya daukaka a bisa sammai wannan ita ce fassarar Ibn Jarir kuma wannan ita ce fassarar da shi ya zaba wannan ita ce fassarar da ya zaba yake cewa wannan kalma ta al-istiwa ta zo da ma'anar irtafa'awa ala sai ya ce Ibn Usaymi ya ce to fassara ta biyu kuma fa kuma babu shakka wancan fassara ta farko ita ce zaka ga galibin malaman tafsiri ma su fi daukanta Allah ya daukaka a saman sammai sannan ya tsara su Allah ya samu gane sun mastawa ila samai sai Allah ya daukaka a bisa sammai kafin ya tsara su. Wannan fasaran ita ce fahimtar Ibn Jarir, kuma ita ce ya zaba. To amma fasara ta biyu, fasara ta biyu ita ce ta dace da asali tsarin Larabci. Asali tsarin Larabci kamar yadda al-Imam Isma'il ya bayyana mana, shine Ibn Usaymin ya ce, to ma'ana ta biyu, ma'anan al-istiwa'i huna al-qasdu, Allah ya yi nufin halittan sammai a bayan ya halicci ƙasa. Sai ce wa ila hadha, ko wannan fasara a ɗauki ma'anan istawa ila sama'i bi ma'ana ƙasa da ila sama'i, ya yi nufin halittan sama, wannan ita ce fahimtar Ibn Kathir. Saboda haka in ka dubi tafsirin Ibn Kathir za ka ga ya rinjayar da wannan fahimta. Bayan Allah ya gama halittar ƙasa, sai Allah ya yi nufin sama. Wannan ita ce ta dace da tsarin Larabci gaba ɗayansa. Shi yasa sai Ibn Usaymin ya ce fasawabu ma zahaba ilayhi Ibn Kathir. Saboda haka ainihin fassarar da tafi dacewa ita ce fassarar da Ibn Kathir ya zaba maimakon jagoran malaman tafsiri, shine Ibn Jarir At-Tabari. Fahimtar da ya ɗauka ba ita ce mafi inganci ba. Saboda haka innal istiwa'u huna bi ma'anal qasdi tammi. Me ake nufi da thumma istawa ila sama'i? Allah ya nufin sama, ya yi nufin sama, wannan ita ce fassara mafi inganci. Sai Allah ya yi nufin halittan sama. To da Allah ya faɗi wannan sai ya ce wa hiya dukhanun, kuma tana hayaki. Fa qala laha wa lil ardi, a wannan lokacin sai Allah ya ce ma ita ƙasa, ita sama. Allah ya ce ma sammai da ƙasa, i'tiya taw'an aw karha, ku zo ma iko na da so ko da ƙi, in ji Allah. Kaji umarnin da Allah ya masama da ƙasa, ya ce ku zo ma umarni na da son ku ko da ƙinku. Ƙalata sai suka ce a kai na ƙwa'ina, mun zo ga umarninka, muna masu biyayya, babu biyayya. Za ka yi mamaki me yasa Allah ya kawo wannan? Ai, abinda yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan, saboda ya nuna mana dalilin da yasa sararin samaniya yake cikin tsari wanda baya sabawa har abada. Ba zai taɓa yiwuwa a samu wata halittar da take sararin samaniya ta saba ma umarnin Allah ba. Shi yasa Allah ya kawo wannan magana a ƙarshe, don ya nuna maka rayuwar sammai ba ɗaya take da rayuwar ƙasa ɗin ba. Waɗannan halittu da kake gani da sama da ƙasa ba sa saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. Don a kaga da ƙasar da sama duka Allah ya musu umarni, itiya qaw'an aw karha, ku zo ga umarni na da son ku ko da ƙin ku. Qalu sai qalata sai suka ce a kaina qa'idin, muna zuwa ga umarninka, muna cikin masu biyayya ya Allah. Wato sun yadda za su yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Me yace a gaba?
فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Idan ka duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo bayaninsa game da waɗannan ayoyi, wato ta waɗannan ayoyi ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gudanar da halitta, wanda za ka gane cewa akwai mushkila. Domin idan ka ɗauki arba'atu ayyamin na baya, ka haɗa da yaumai ne da Allah ya halicci duniya, ka ga an samu kwanaki shida. An samu kwanaki shida. To idan ka dawo ga bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a wannan aya, faqadahunna sab'a samawatin, Allah ya hukunta su sammai bakwai, fi yawmaini, a cikin kwanaki biyu, to ga biyu ga shida, kaga ya sun kai takwas kuma, abu ya ɓace. Shi kuma Allah duk Al-Qur'ani ya ce kwana shida ya gama aiki. To saboda haka yasa wancan hudun nan malamai suke cewa abinda Allah yake nufi shine ta timma tsarin Larabci. Wannan shi ya nuna cewar akwai buƙatar ka fahimci yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta nan. Yanda magana ta zo zahiri ba wai haka bane kai tsaye Allah tabaraka wa ta'ala yake rufi to yanda ya bayyana farkon halittar duniya an yi ta a cikin kwanaki biyu waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin to karka dauka arba'a ake rufi ana nufi fi yawmaini isnaini amma idan ka hada yawmainin nan da na baya ta kimmatu arba'ati ayyamin to saboda haka magana sai ta miƙe maka sai ka samu saiki don haka yasa malamai da yawa suna matashiya game da ita wannan aya suna kamar misali Muhammadu Aminu Shankiti ka duba tafsirin sa Adwa'ul Bayan mujallal na 7 shafi na 13 yace az-zahiru in ka dubi zahiri inda Allah yace fi arba'ati ayamin yana nufin ta kimmatul arba'a hasila bi yawmayn faqat asali kwana biyu ne amma da yake an hada lisafin da kwanaki biyu na farko saboda me qul innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wadancan yawmayn na farko aka hada da na biyu shine sai Allah yake fi arba'ati ayami wato fi tatimmati arba'ati ayami to da Allah ya gama sai yace faqadahunna sab'a samawati sai Allah ya hukunta sammai bakwai fi yawmaini a cikin kwanaki biyu to sai yace fatu bammul yawmaini kaga kwanaki biyu da aka yi na halittar sammai sai a hada ilal arba'ati sabiqa da wadancan kwanaki hudu na baya fayakunu majmu'ul ayyam allati khalaqa fiha samawati wal arda wa ma bainahuma sittata ayyamin idan ka dauki biyun nan ka hada da hudun baya to zaka samu da safin abinda Allah ya halicci sammai da kasa gaba ɗaya kwanaki shida ne sai ce wahada tafsiru alladhi zakarna fil aya wannan fassara da aka yi la yasihhu ghayruhu bihali baya taba inganta ka fassara wannan aya sabanin wannan fassara don in kai fassaran da ta saba ma wannan babu shakka mutum zai yi laifi yace falau lam yufassar idan ba a fassara arba'atu ayami din da yazo a baya bi anna ma'anahu tatimma arba'ati ayamin idan ka dauke shi a matsayin lissafi mai zaman kansa zaka samu kwanaki shida ne zaka samu yace lakanan ma'ana annahu ta'ala khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi samaniyati ayamin karshenta lissafin zai baka an gama halittar samai da kasa a cikin kwana takwas ne saboda Allah yake fi arba'ati ayamin idza fussira bi annaha arba'atan kamila bi annaha arba'atun kamila idan aka kaddara cewa ai arba'atu ayamin da Allah ya faɗa cikakkun arba'atu ayamin ne lokacin da Allah ya tsara rayuwar doran ƙasan ita kanta ƙasa halittanta kwana biyu ne sannan tsara rayuwanta kwana biyu ne to amma Allah bai ce biyun ba sai ya ce fi arba'ati ayamin to idan ka dauki arba'ati ayamin kaga halittan duniya halittan doran ƙasa kwana biyu tsara rayuwar doron ƙasa kwana hudu halittar sararin samaniya kwana biyu sai ce to ƙarshen ta abin zai baka lissafin fi samaniya ta ayyami an samu kwana takwas domin idan aka ce fi arba'ati ayyami idza fustira bi annaha arba'atun kamila thumma jumi'at ma'al yawmayn alladhain khuliqat fihima al-ardu sai zama qul innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn واليومين اللذين خلقت فيهما السماوات أصلي دوران قصا أن يقانا بيوني أكيتا سررن سمانيا قانا بيو أكيتا سارا رايو دوران قصا قانا بيو شيسا قصان قانا شدا يجي طواما إذا كدو كهدن نن أمسين نسارا رايو دوران قصا طواب شكا لسام زيري كيمتا يجي لكان المجموع سمانية أيامي lissafin zai zama an gama halittar sama da ƙasa a kwana takwas wa zalika lam yaqul bihi ahadun min almuslimin yace wannan kuwa ba taɓa samu wani malami da ya faɗi wannan babu malamin da zai faɗi wannan domin Allah ya tabbatar a kwana shida ya halicci sammai da ƙasa duniyar nan gaba ɗaya a kwana shida Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani wurare da yawan gaske ba za a taɓa samun malami inda ya san alqur'ani da zai ce maka Allah ya halittan duniya a kwana takwas ba za ka taba samu ba. Sannan in ka dawo ta gefen hadisan manzon Allah an-nusus musarraha bi annaha sittatu ayyam, hatta hadisan manzon Allah sun tabbatar da cewa kwanaki shida ne halittar sammai da ƙasa wanda Allah tabaraka wataala yi. To babu shakka wannan magana da Allah ya yi ma sama da ƙasa ijiya tau'an aw karha, Allah ya ce ma sama da ƙasa ku zo ma umarni na da so ko da ƙi. Kala ta sai suka ce a kaina ta'iina mun zo ga umarninka muna biyayya. Me wannan yake karantar da kai? Na daya yana karantar da kai cewa ba dan adam bane kadai yake da al-irada. Ya ce da al-irada nufi halittun nan da kake gani suna da nufi suma, kowace halitta da irin yanda ya dace yanda Allah madaukaki ya tsara mata nufinta. Kaga Allah yake ba mu labarin maganarsa da sammai da ƙasa a farkon lokacin da halice su. Ai Allah ya yi magana da su, idan da Allah bai yi magana da su ba zai faɗi wannan ba. Yana gaya mana ne Allah ya yi magana da sama da ƙasa, yana ba mu labari. Kana ganin inda sama da ƙasa ba sa jin magana Allah zai faɗa mana? Har ma ya ba mu amsar da suka bashi. Allah ya ce faqala laha walil ardi, Allah ya yi magana ga sammai da kuma doron ƙasa. Ita ya tsawon aukarha, Allah ya ce ku zo ga umarnina kuna biyayya ko kuma kun ƙi, wato da so da ƙi. Qalata sai suka ce, ka ji fa abin da Allah ya ce, sama da ƙasa suka yi magana. Shi yasa Allah tabaraka wataala yake cewa bi anna rabbaka awhalaha, ranar da Allah ya wahayi ga ƙasan zaka ji ta kama magana, abin sai ya baka tsoro. A yanzu ba za ta yi magana da kai ba, amma duk abin da kake yi ta sani, duk abin da kake yi ta sani, da irin takun da kake mata da duk muguntan da kai ta sani. Saboda haka yasa kana mutuwa ba abin da take fara sai rungumanka, saboda danta ya dawo. Malamai suna cewa tawali'u na halittu, wannan babu shakka gaskiya ne. Tawali'u na halittu shine abin da Allah yake karantar da mu da farko a nan, dan yana nuna maka kamalu hudu'il ardi wa samawati lillahi azza wa jalla. Da Allah ya gaya mana ba dan mu ji dadin labarin bane, sai dai yana sanar da mu sammai da ƙasa dinnan suna da kamalar tawali'u ga Allah, cikakken biyayya ga Allah, gurgudan kiftawar ido ba sa saba ma Allah. Kiftawar ido ba zai yi ba. Saboda ka duk abin da kaga yana faruwa a doron ƙasa da sararin samaniya, wallahi akan tsarin Allah ne. Saboda tun farko Allah ya ce ku zo ma umarnina da son ku, inda bai faɗi da ƙin ku ba, ba mamaki da suna zaɓi. Allah ya ce da son ku ko da ƙin ku, abinda na tsara shi zai faru. Suka ce ya Allah da son ka nema abin zai ba ma sai da ƙiyayya ba. Wanda kuma wannan akwai misalai ma da yawa, ba ka jin cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi tsakuwa a hannunsa suna tasbihi suna zikirin Allah? Wannan ya zo a hadisai ingantattu masu yawa. Baka sanin cewar akwai ranar da manzon Allah yake ce ma dutsen Uhud, yace dutsen Uhud din nan yuhibbuna wa nuhibbuhu, yana son mu muna son shi. Zaka ce ya za a yi dutse ya so mutum? To Annabi ne ya faɗa. Ashe idan aka ce akwai soyayya akwai kudur akwai irada, domin muddin akwai soyayya akwai irada, don in aka ce akwai soyayya to akwai kiyayya. Me yasa dutsen Uhud yake son manzon Allah? Kaga yana da al-irada, saboda haka yasa yaga zai so Annabi saboda dan sakon Allah ne, zai so musulmai saboda masu biyayya ga Allah ne. Ashe kaga yana da al-irada, kuma ba zai so kafirai ba. Ashe halittu da kake gani kana ga kamar ba su da kudura, ba su da irada, wallahi kuskure. Kowace halitta da irin kuduran da Allah ya bata da kuma al-irada da Allah ya bata. Don da zaran ka bai ji wannan kai ka sani al-mahabbatu akhassu min al-irada. Idan aka ce dutsen Uhud yana son mu, soyayya babu shakka ta shafi al-irada, domin ba a soyayya sai a ƙarƙashin al-irada. kaga dutsen yayi nufin yaso annabi Muhammad yaso musulmai saboda me saboda masu bautar Allah ne to kaga asali dole a samu al-irada kafin a samu al-mahabba wannan yasa ake cewa samai da ƙasa suna ji suna gani suna da al-irada kuma suna aiki ne bisa umurnin Allah sai dai kai dan adam ne ba za ka gane ba saboda yanda Allah tabaraka wataala ya tsara halittunsa mu ba za mu iya ganewa ba amma Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani babu wani abu face yana zikirin Allah walakin la tafqahuna tasbihahum amma ku ba kwa fahimtan zikirin inji Allah saboda Allah bayyana bai kaddare mu mu iya fahimtar harsunan halittun Allah ba kuma kowace halitta da irin harshenta da wanda take da rai da wanda ba shi da rai to sai abu na biyu game da wannan ayan da Allah ya ce thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun sai Allah ya nufi sama wannan yake fassara mafi inganci kamar da muka ce wanda fassaran da ta dace da harshen larabci fassaran da Ibn Usaymin yake cewa Ibn Kasir ya zaba kuma shine mafi inganci thumma stawa ila samai sai Allah ya nufi sama kaga kenan halittan an fara da wanne an fara da ƙasa sai da aka yi ƙasa a kwanaki biyu sai Allah ya nufi sama a lokacin da Allah ya nufi sama din nan sai Allah ya ce wa hiya dukhanun a lokacin tana hayaki a lokacin sama bayan da kake a yanzu bane a wannan lokaci tana hayaki to a daidai wannan gaba zaka gane cewa akwai bambanci tsakanin ilimin alqur'ani da kuma ilimin zamani su malaman kimiyya masana ilimin sararin taurari abinda suke cewa halittar ƙasa ce farko kafin halittar sama ai halittar sama ne farko kafin halittar ƙasa shi kuma alqur'ani abinda ya gaya mana zahiri gashi abinda Allah yake faɗa khalaqal arda fi yawmaini inda a ce ma saman aka fara da kalmar summa bata zo ba amma Allah ya ce ya halicci ƙasa a kwanaki biyu sai da ya gama bayani sai ya ce thumma stawa ila samai ka gaya mai da za a yi mutum ya canza wannan fassara ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya ce sannan sai ya yi nufin sama kaga an samu summa sai da Allah ya halicci ƙasa sai ya yi nufin sama to amma malaman kimiyya suna cewa a'a sai da aka halicci sama sai aka yi ƙasa saboda su suna cewa akwai big bang lokacin da aka samu ƙwayar halitta ta fashe wanda ita ce farkon halittar duniya sama da ƙasa to lokacin an samu abin da ake kiransa cosmic abin nan cosmic dust ƙura na sararin samaniya wato ƙurar fashewan ƙwayar halitta wannan ƙura kaga suna kiran shi dust shi kuma Allah sai ya ce dukhanun hayaki to tunda suka ce kaga kenan farkon abin da aka fara samu shine wannan hayaki to wannan hayakin kaga kenan daga nan ne aka halicci samai sai kuma aka halicci ƙasa shi kuma Allah ya ce a ƙasa ne sannan samai amma shi ma Allah madaukaki ya tabbatar da dukhanun bai kira shi da matsayin cosmic dust ba don haka ba ƙura ba ne abinda Allah ya kira shi dukhanun sama ai ba ita kadai ce take hayakin a lokacin ba ai in ka lura da abinda Allah ya faɗa a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun haka ne ko faqala laha sai ce walil ardi ashe kenan ba wai saman kadai ba ne ita ma kanta ƙasan Allah ya halice ta ne wato daga a bayan haka amma Allah madaukaki yana magana ne game da ita sama a daidai wannan lokaci tana hayaki to duk da haka akwai fahimtar salaf da aka samu wanda in ka duba littafin tafsiri za ka gani kamar al-Imam Qatada al-Imam Muqatil al-Imam Suddi waɗannan manyan malaman tafsiri na farko kuma za ka gani a tafsirin al-Imam Tabari al-Imam Qurtubi Ibn Kathir tafsirin Ibn Ashur shine at-tanwir wa at-tahrir zaka gani ma tafsirin al-Imam al-Qurtubi kamar misali al-Imam Qatada tun zamanin farko kenan saboda wannan magana da Allah yayi wa hiya dukhanu sai yake cewa inna allaha khalaqa awwalan dukhana as-sama'i, abu na farko da Allah ya halitta shine hayakin sama din, thumma khalaqa al-arda, sai ya halicci kasa, thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun, sai Allah ya nufi sama tana nan a hayakin ta, fasawwaha, sai ya daidaita halittanta. To anan sai ya zama wasu ke daukan wannan a matsayin ai da Allah ya ce wahiya dukhanun, baya nuna cewa kasa ce farko, don haka har yanzu dai halittan sama din shine farko kafin a zo halittan kasa, domin da a ce babu sama samsam, da aka ce an halicci kasa a kwana biyu, da Allah ba zai ce sun mastawa ila sama'i wahiya dukhanun, wahiya dukhanun ya nuna cewa da an gama halittan saman kafin ma a halicci kasa. Ai ka lura zahirin ayar kuma tana bada wannan fassara. To wannan shine yasa abin malamai aka samu wanda ke ganin halittan sama ce farko kafin halittan kasa, amma babu shakka wannan kuskure, domin babu wani ilimi na dan adam wanda zai kawar da maganar Allah, babu shi. Abinda Allah ya faɗa ake ɗauka, kuma koda ba a gane ba, bare idan fahimta za ta ci karo da bayanin Allah, to ɗaukan wannan fahimta kuskure ne, saboda babu ilimin da yake gaban na Alƙur'ani. Da anan da Allah ya ce ya yi nufin sama, ai karka ɗauka saman akwai ta, in ji Ibn Usaymi, ya ce yana nufin al'ulu, yana nufin wato sama da ƙasan, ba wai dama can akwai ƙasan saman ba ne, inda akwai ta ai da ba magana tsarin halittan ta, ko babu ita ana nufin saman ƙasa, Allah ya yi nufin ya ɗora halitta a saman ƙasa, kaga kenan al-uluwu ake nufi, ba as-sama'u sunan ba. Da Allah ya yi nufin haka din tasa'ada min as-sama'i alladhi kana qabla an takhluqa al-ard, wanda ya kamata mu sani asali Allah ya maka wata magana a suratu Hud aya ta 7, in ka dubi aya ta 7 Allah madaukaki yace wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayamin, me yace a gaba, wa kana arshuhu 'alal ma'i, ka ji da wannan aya ta zo da bayani, Allah shi ya halicci samai da ƙasa a kwana 6, to sai ce amma karka dauka su ne farkon halitta, kafin su al-arshin Allah yana saman wani ruwa, kaga kenan kafin sama da ƙasa din akwai me, akwai al-arshi, akwai ruwa, saboda ka fakana qabla khalqi samawati wal ardi ma'un, kaga Allah yana tabbatar mana akwai wani ruwa kafin a halicci sama da ƙasa, akwai wani ruwa wanda a saman wannan ruwan ne, fawqahu arshur rahmani azza wa jalla, a saman wannan ruwan ne al-arshin Allah madaukaki yake, to sai summa khuliqatil ard, dama can akwai ruwa, akwai al-arshin Allah, sai Allah ya halicci kasa, wa qadin dafa'a min hadha al-ma'i bukharun mutasa'idun, halittan kasan da aka yi ya zamanto ya zaburar da tururi daga wannan ruwan wanda al-arshin Allah yake, mutasa'idun kasifun, tururin mai kauri kuma mai yawan gaske, saboda kaurinsa sai zama to misla dukhani, yana kamar hayaki, shi yasa Allah ya ce wahiya dukhanun, amma inda za ku dubi tafsirai za ku suna kin fassara wannan ad-dukhanu din da al-bukharu, tururi ne na ruwa, wannan ruwan kuma na al-arshi, wanda na kasan al-arshi, anna sama'a kanat qabla an tukhlaq dukhanan, kaga Allah ya nuna cewa kafin a halicci sama ya zama dama can akwai wannan tururi na wannan ruwan da al-arshin Allah yake kai, thumma khawwala Allahu ad-dukhan, wannan tururin mai kauri wanda yake kamar hayaki, sai Allah ya hada shi a wuri guda, da ya cura shi a wuri guda, sai ya tsara halittar sammai guda 7 da shi, to shi yasa Allah ya ce wahiya dukhan, to anan kaga kenan dole ne musulmi sai ya yarda da cewa akwai wani ruwa wanda yake dauke da al-arshin Allah tabaraka wa ta'ala, wannan ruwan banda Allah babu wanda ya san girman sa, kuma daga wannan ruwan aka kawo ruwan da muke sha a nan duniya duk inda kaga wata halitta da wannan ruwa aka yi ta wanda alqur'ani ya fada to don haka dole ne musulmi ya yarda cewa akwai ruwa mai dauke da al'arshin Allah saboda ne Allah da kansa ya fada cikin alqur'ani na biyu dole ne ka yarda wannan ruwan yana nan kafin Allah ya halicci sama da ƙasa gaba ɗaya su wannan ruwan yana da tiriri turirinsa din ne Allah yake kira hayaki kuma wannan ya samu hadisan manzon Allah kamar yadda kaga aka samu ayar alqur'ani domin idan ka dubi sahihul bukhari akwai babi musamman da al-imam bukhari yake fassara wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu sai kawo hadisi na 320 ya kawo wannan hadisin ma a wurare daban-daban a littafinsa hadisin imran bin husayn wanda yake ba da labari wasu mutanen Yaman suka shigo ga manzon Allah suka ce ya rasulullah atainaka linata faqaha fid-din ya rasulullah mun zo maka daga Yaman saboda mu samu fahimtar addini wato suna son a karantar da su abubuwa da suka shafi shari'a to sai suka ce wa nas'aluka kuma gaskiya muna da tambaya da muke so mu maka wannan tambayar an buduwi hadha al-amri kaifa kana farkon al'amarin duniya waya ya kasance mutanen Yaman suke da wannan tambaya sun zo ga manzon Allah suna da bukata guda biyu na daya abin da ya shafi shari'a misali yanda ake alwala sallah azumi da duk wani aiki na ibada to na biyu fa suna so su san asalin mahallin sama da ƙasa suna son annabi ya ba su labari shine sai manzon Allah ya fara bayani kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu manzon Allah ya faɗa musu yace kun gani Allah ya kasance a lokacin da babu komai in ba shi ba haka manzon Allah ya faɗa wato ba a taba samun lokacin da babu Allah ba amma an samu lokacin da babu komai sai Allah kaga kenan duk abin da ka sani akwai farkon sa Allah ne ba shi da farko Allah ne kadai bai da farko to akwai riwaya da manzon Allah yake cewa kana Allahu wa lam yakun shay'un ma'ahu kaga wannan riwayar ma tana ba da wata ma'ana Allah ya kasance a lokacin da babu wani abu a tare da shi to kenan koda akwai din ma ba sa tare shi yasa kaga dan ma'anar ghayruhu da ma'ahu akwai bambanci wato Allah tabaraka wata'ala ya kasance a lokacin da babu komai a duniya in ba Allah ba lam yakun shay'un ma'ahu kaga ya kore dan haka babu wani abu ma sam tare da shi Allah ko kuma ba tare da shi ba babu daga Allah sai Allah shi kadai to amma sai annabi ya gaya mutanen Yaman yace wa kana arshuhu alal ma'i dudda haka al arshin sa a wannan lokaci yana sama ruwa kaga kenan akwai al arshin Allah a daidai wannan lokaci wannan dalilin yasa suke bayanin cewar al arshin Allah tabaraka wataala yana daga cikin halittu na farko wanda Allah tabaraka wataala yayi wato Allah kamar yadda manzon Allah yake faɗa Allah ya kasance a lokacin da babu komai tare da shi amma sai manzon Allah yace al arshin sa yana saman ruwa to shi yasa wasu malamai ke ganin al arshi shine halittan farko a duniya to sai Abdullahi ibn Mas'ud akwai wasu malaman suna da yawa kamar Badruddin al-Aini mai sharhin Sahihul Bukhari Umdatul Qari shi ma yana da fahimtar Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud yace a idan ka ce al-arshi yana tare da Allah to ai an ce ruwa ke daukan al-arshi saboda haka sai Abdullahi ibn Mas'ud yace to ruwan ya riga al-arshi ruwan ya riga al-arshin Allah tabaraka wataala to dai abinda manzon Allah ya gaya wa mutanen Yaman wa kataba fi dhikr kull shay'in sai Allah ya rubuta dukkan komai a lauhin mahfuz to kaga Allah ke annabi ke bayyana farkon yanda al'amari ya kasance Allah subhanahu wataala sai ya rubuta duk abinda za a yi a lauhin mahfuz wa khalaqa as-samawati wal arda sai annabi ya ce sai Allah ya halicci sammai da kasa kaji yanda annabi ya jera bayanin nan kuma ka dubi da ayoyin alqur'ani suka nuna kusan duk ɗaya ne kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana arshuhu alal ma'i wa kataba fi dhikri kull shay'in sannan sai annabi ya ce wa khalaqas samawati wal arda, kaga zaka iya gane jerin farkon halittu Allah ya kasance lokacin da babu komai in ba shi ba. Sai annabi ya ce al arshin sa yana saman ruwa. To shi dai annabi Muhammad bai bambanta mana farkon halitta tsakanin al arshi da kuma ruwa din ba. To wannan yasa aka samu wadanda ke ganin al arshi ne farkon halitta, wasu ce maka ruwan nan ne farkon halitta. To sai annabi ya ce wa kataba fi zikri kulli shay'in, sai Allah ya rubuta duk abin da zai yi a lauhin mahfuz. To sai aka samu fahimta na uku, alƙalamin da aka rubuta kaddara shine farkon halitta. So kaga dai a jere annabi ya kawo su, to amma dukkansu suna farko kafin a ƙarshe annabi ya ce wa khalaqas samawati wal arda, Allah ya halicci sammai da ƙasa. Ashe kaga halittan sama da ƙasa shine fa na ƙarshe. Me yake nuna maka? Kamar da Ibn Hajar yake faɗa da yake sharhin wannan hadisi da muka karanta riwayar Imam Bukhari, domin inda Allah yake cewa wa kana arshuhu alal ma'i, sai Ibn Hajar yake innal ma'a wal arsha, in ka lura zaka gane da wannan ruwan da al arshin Allah, kana mabda'u hadhal alami, su ne farkon wannan duniyar gaba daya. Likaunihi ma khuliqa qabla khalqis samawati wal ardi, domin ka dubi yanda annabi ya kawo su a tsarin hadisin, sai da aka same su kafin aka halicci sammai da ƙasa. Wa lam yakun tahta al arshi izaka illa al ma'u, a wannan lokacin babu abin da ke karkashin al arshin Allah in banda ruwa, in banda ruwa. Amma kaga yanzu duka halittan sammai da ƙasan da muke duk muna karkashin al arshin Allah ne a yanzu haka. Amma a wannan lokacin yadda manzon Allah ya gaya masahabai, ya ce babu abin da yake ƙarƙashin al'arshin Allah sai ruwa. To amma daga baya wannan ruwan tunurinsa shi ne Allah ya yi amfani da shi ya halicci sammai da ya halicci sammai bakwai da shi. To sai abu na uku wanda waɗannan ayoyi da muka karanta suke nuna mana, wanda dole ne musulmi ya gaskanta, khalqul ardi qabla as-samai, halittar ƙasa ce farko kafin sama. Dole ne musulmi ya gaskanta wannan, dole ne saboda abinda Allah ya faɗa kenan a cikin Al-Qur'ani yanda tsarin yazo. In ka dubi tafsirin Ibn Usaymin Shafi na 70, yace al-hikma fi anna Allah ta'ala yadhkuru al-a'la qabla al-asfali, yace idan ka dubi Al-Qur'ani zaka ga idan Allah yana magana, idan yana magana cikin Al-Qur'ani zaka ga yana kawo sammai kafin ƙasa. As-samawati wal ardu, as-samawati wal ardu, duk inda za a hada sama da ƙasa zaka ga an fara gabatar da sama. Idan ta wajen bayani, me yasa? Saboda daraja, ɗaukaka, martabar sama ta fi ƙasa, saboda haka yasa Allah yake gabatarwa, amma ba don halitta ba. Saboda haka yasa faqad bayyana Allahu anna al-asfala yukhlaqu qabla al-a'la, sai Allah ya bayyana mana ta wajen halitta fa ƙasa ake farawa kafin sama. Kuma ko kai a yau haka kake yin gininka, sai ka fara da ƙasa kafin kai sama, ba zai yiwu ka ɗauko daga sama zuwa ƙasa ba. Shi ne yake, to in ka duba, fa indama turidu an tabniya shay'an fa lam tabniya saqfa qabla an tabniya al-amuda, ba zai yiwu ka fara yin rufi sannan kai girkaki kafin nan kai gida ba, dole sai ka fara daga ƙasa kafin nan zaka gina sama. To wannan karantarwa ne gare mu. Fa inda zikiri wa tahaddusi, idan Allah yana bayanin daraja na mazauna, darajar mazauna, to ana fara gabatar da sama kafin ƙasa. Yubayyin al-ashraf, wato shine al-a'la, yuqaddam, wanda yake sama shi ake gabatar da shi, saboda haka yasa sama ta fi ƙasa daraja. Wa inda takwini, amma wajen halitta fa wal bina'i, yubda'u bil asfali, da ƙasa Allah ya fara, li'annahu huwa al-asl, shine asali, saboda haka da ƙasa Allah madaukaki ya fara. To akwai mushkila kuma har yanzu wanda aka samu dangane da halittar sammai da ƙasa din, wanda shine bayani na hudu. Wannan ma ya zo ta littafin Muhammadu Al-Amin Shankiti da ake kira Dafu Ihamil Idtirab an Ayatil Kitab, zaka gani a suratu Fatir ya kawo shi, a suratu Fussilat yace a suratul baqara an samu aya ta 29 to ita wannan aya ta kawo mushila guda me aya take cewa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i Allah shine wanda ya halacci duk abin da ke doran kasa gaba daya domin yan adam sai da ya gama kaga nan ma an samu kalmar summa saboda ka cewa an fara halittar kasa ba aya guda ce ta fata zo da shi ba kaga wancan ayatu suratul baqara ita ma ta nuna haka Allah ya halicci kasa sannan yayi nufin halittar sama summa qasada ila as-sama'i shine ma'anar summa stawa ila as-sama'i to anan wannan ayat ta dubu ala anna khalqal ardi qabla khalqi as-sama'i kaga da farko dai ayat tana nuna mana an fara halittar kasa kafin sama saboda me saboda harafin summa domin harafin summa yana zuwa ne da tartibi wal intisab wa kadhalika to idan ka dawo suratu fussilat aya ta 9 ita ma haka qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn da Allah ya fara wannan bayani can gaba sai ya ce thumma stawa ila as-sama'i kaga wadannan surorin guda biyu sun tabbatar mana kasa ce Allah ya fara halitta kafin sama kasa ce ya ce thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun to inda za a samu matsala shine suratul nazi'ati ita kuma suratul nazi'ati sai zama kamar tana karo da waccan aya ta suratul baqara me Allah yace daga aya ta 27 a antum ashaddu khalqan am as-sama'u shin ku ne kuka fi tsananin halitta ko sama sai Allah yace banaha sai kama bayani rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja buhaha me yace wal arba ba'da zalika to kaga abin sai warware magana gaba daya wal arba ba'da zalika bai sai da aka kama magana sama wai saman ba sai da aka gama komai a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha Allah ya gina sai ya kama bayanin abin da ya yi a sama rafa'a samkaha fasawwaha ya daga rufin ya daidaita wa aghtasha laylaha ya rufe daranta wa akhraja buhaha ya fitar da haske kaga kenan sai da aka yi su rana da wata don rana ke ba da duhu da haske sai da aka yi rana aka gama komai sai Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha to ita kuma kasa a bayan haka sai Allah ya shimfiɗa ta to kaga sai abin ya zamanto ya rikitar domin abinda Allah ya nuna a suratul baqara da suratul fussilat kasa ce aka fara yi sai da aka gama kafin nan aka halicci sama wannan kuma suratul an-nazi'at tana nuna mana sai da Allah ya gama komai a sama dan sai da ya ce ba'da zalika kaga ba'da al-mazkuri jami'an duk abin da aka kirga din sai da aka gama sannan sai Allah ya shimfida kasa to shine Muhammadu Amin Shakibi yace yana da kyau ka sani na daya Abdullah bin Abbas wannan tambayar tun zamanin sahabbai an yi tun zamanin sahabbai aka yi tambaya ga Abdullah bin Abbas ana jam'i bainum ayati fussilat wa ayatin nazi'ati waɗannan ayoyi kashi biyu na ɗaya suratul fussilat tana nuna an gama halittar ƙasa kafin aka yi halittar sama ga kuma ayoyin suratul nazi'ati suna nuna cewa sai da aka gama halittar sammai wal arba ba'da zalika sai bayan hakan Allah ya shimfiɗa ta sai Abdullah bin Abbas ya ce ku gane bane inji Abdullah bin Abbas sai ya bada amsa yace khalaqal arba awwalan Allah ya halicci ƙasa ne da farko kaji abin da ya faɗa qablas sama'i kafin ai halittar sama to amma da aka halicci ƙasa din gaira madhuwa ba a gyara ta ba kamar kai ne ka tara ƙasa ka zuba ruwa ka kwaba yake tafiya ka kaba shi ƙasar an kwaba ta ba a tsara ta ba saboda haka sai Allah ya barta ya bar ƙasan thumma stawa ila as-sama'i sai yayi nufin halittar sama fa sawwahunna sab'an Allah ya daidaita su san mai guda bakwai fi yaumaini a kwana biyu. Summa dahal arba ba'da zalika sai Allah ya sake dawowa ƙasa sai ya gyara ta yanda ɗan adam zai iya zama. Wa ja'ala fiha rawasiya sai Allah ya sanya mata duwatsu yanda suka kame ta bata motsi. Wal anha Allah ya sanya rafuka koramu wa gairu zalika. Saboda haka fa aslu khalqil ardi qabla khalqis samai. Na daya wanne aka fara halitta ƙasa kafin sama. Da aka yi ƙasa ba a gama halitta ba sai aka batta. Sun wa duhuha bijibaliha wa ashjariha wa nahu dhalika ba'da khalqis sama. Sai da Allah ya gama halittar sama sai kuma ya dawo ga ƙasa ya gyara ta yanda za ta yi daɗin zama. Shi yasa ya ce wal arba ba'da zalika dahaha. Ai in ka lura wal arba ba'da zalika dahaha, Allah bai ce wal arba ba'da zalika khalaqaha ba. So kaga kenan a fili zaka gani. Ai Allah bai ce ya halicci ƙasa bayan sama ba, yace wal arba ba'da zalika dahaha, ya kimbida dahaha ya shimfida wato ya gyara ta. Saboda kai sa ya fassara abinda ake nufi da gyarawan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Bayan ya gama sai yace wannan gyaran da aka yi makasa mata'an lakum, don ku ji dadin zaman ta ne. Wa li an'amikum, da dabbobinku. To kaga Abdullahi ibn Abbas da yake dama in ana magana Al-Qur'ani nashi yana da fahimtar sa. Abdullahi ibn Abbas ya hada baina hatainil ayatain, tsakanin ayoyin nan guda biyu. Wancan aya ta suratul Baqara da suratul Fussilat suke nuna ƙasa ce aka fara halitta. Suratul Nazi'ati tana nuna sama ne. Sai an Abdullahi ibn Abbas ya hada bayani sai abin ya fito a fili, yace wadhu la ishkal fi mafhumihi min zahiril Qur'an. Da ka ji bayanin Abdullahi ibn Abbas kai ka fahimci babu shakka ya san Al-Qur'ani. Illa annahu yardu alaihi iskal min ayati al-Baqara, sai dai har yanzu akwai mushkila guda kuma game da ayatan ta suratul Baqara. Me take cewa in ka dubi wancan ayatan suratul Baqara, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Abinda ayat ta nuna sai da aka gama halittan karkab, kaga kenan ya bambanta da bayanin da yazo a suratul Nazi'at wanda Allah yake cewa ba'da zalika dahaha. Allah ya gama halittan kasan gaba daya kafin ma ya halicci sama. An gama halittar kasan gaba daya, amma kaga fa bayanin Abdullah ibn Abbas lokacin da Allah ya halicci kasa sai ya barka, bai gama halittan ba. To shine yace akwai dalilai guda biyu waɗanda malamai suke amfani da shi. Na ɗaya cewar Allah tabaraka wa ta'ala ya gama halittan ƙasa kamar yadda ya faɗa a suratul Baqara jami'an. Wannan kalma ta jami'an qabla khalqis sama'i al-khalqul lugawi ne, wato akwai magana ta larabci, halitta a larabci, alhali kuma ba a riga an yi ba, amma a larabci za a ce an yi. Balarabe yana da wannan tsari ta maganarsa, ya ce al-khalqul lugawi alladhi huwa at-taqdiru. Da larabci ana iya cewa an yi abu, alhali kuma ba wai ana nufin an gama ba ne, an kaddara ne. An kaddara ba a yin ba, amma da a ce maka an yi shi kamar an yi ne, musamman in an duba cewar Allah mai yi din babu abin da ya gagare shi. To misali anan, idan da za ka dubi nassin abin da ya zo a suratul Fussilat, Allah ya ce wa qaddara fiha aqwataha. Kaji kalmar da Allah ya kawo, qaddara fiha aqwataha. Allah ya qaddara abincin da za a ci a duniya. In aka ce an qaddara, ai ba anan nufin an gama bane. An qaddara, idan aka ce an qaddara ba lalle bane ya zama an kawo abincin a lokacin. Kaga Allah ya tsara qaddara ga abincin dabbobi, ga abincin kwari, ga abincin ɗan adam, ga abincin wato halittu da ke rayuwa a ruwa. So ai Allah ya ce wa qaddara fiha aqwataha. To tunda Allah ya ce qaddara, bai ce khalaqa ba, bai ce khalaqa ba, kaga kina ya dace da tsarin larabci. Saboda haka yasa ya ce thumma istawa ila samai wa hiya dukhanun, kaga kenan yace kaddara fiha akwataha bai ce khalaqal akwata ba ya kaddara yanda abincin zai zo sannan sai aka halicci sammai bayan an gama halicin sammai wal arda ba'da zalika dahaha kaddaran da Allah ya riga yayi ma kasan to bayan gama halittar sammai sai Allah ya tawo sai ya warware sai ya halicci abincin zahiri aka tsara komi to dalili na biyu لما خلق الأرض غير مدهوة وهي أصل لكل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا تند الله يارغا يا هل تشكسا دفركو كودا بأغم هل ترقسم با كودا بأغم تارا وبا الله ينأيشوا يا غم مثالي يندي فدا سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ينعني يا قدران sai kawo kalmar khalaqa saboda ka kalmar khalaqa takan zo da ma'anar kaddara alhali ba alkhalqu bane fi'lan Allah ya samu gani yanzu ga wata misali ga wata aya da take suratul a'rafi wanda za ta nuna maka cewar Allah yakan yi amfanin da alkhalqu alhali yana nufin at-taqdiru Allah yana nufin kaddara sai ya kawo kalmar halitta suratul a'rafi a farko Allah madaukaki yace wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati haka ne ko mun halicce ku mun suranta ku sai muka ce wa mala'iku su yi sujuda yanzu kaga abinda Allah ke faɗa mun halicce ku idan yace ya halicce mu kaga har da ni da kai ko to kuma sai yace bayan ya halice mu ya suranta mu sai yace wa mala'iku su yi sujuda yanzu kana iya tuna ranar da aka yi ma annabi Adam sujuda zaka iya tunawa to kuma gashi ya ce halice mu ai ya ce mun halice ku mun suranta ku sannan muka ce ai ma annabi Adam sujuda ka gama ashe abinda Allah yake nufi mun kaddara halittan ku duk da cewar lokacin zuwan ku duniya bai yi ba mun riga mun gama saboda haka lokacin da Allah ya ce wa mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam wallahi Allah ya gama kaddaran dan Adam da zai fito karkashin annabi Adam tun daga na farko har na ƙarshe Allah ya gama shi yasa yace wa laqad khalaqnakum yana nufin mun riga mun kaddara halittan ku thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li Adam to kaga ya nuna cewar don Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila samai karka dauka wannan ya saba ma tsarin larabcin alqur'ani babu shakka wannan ita ce fasara mafi inganci wanda malaman sunna suke gabatarwa to anan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ita sama yace faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn Allah ya hukunta sammai guda bakwai a cikin kwanaki biyu wa auha fi kulli samain amraha ka karanta ko yayi wahayin kowani al'amari ga kowace sama wa zayyana sama'a dunya bi masahib bi masabiha wa hifza muka kawata sama ta kusa da fitilu sannan mun ba ta tsaro sai Allah ya ce zalika takdirul aziz wannan shine kaddartawan Allah mabuwayi تقدير العزيز العليم مسجد دول زعما داكتر سيزو ابو يوم تشي غبا دغنا ايا ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.